Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yini. Yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugabannin ɗaliban jami'o'in Najeriya sun yi korafi kan ƙarin kuɗin da jami'o'i suka yi na rajistar ɗalibai da ake kira registration fee.
Governing Council na makarantunmu jami'o'i na Najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi, tabbas ɗalibai da iyayen yara ba za su iya biyan kobo daya akan abin da suka saba biya ba.
Za kuma ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Najeriya suka fada tarkon masu safarar mutane zuwa kasashen Turai. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar, sai kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaki marasa matuka a Iran, waɗanda Amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine wadda ke yaki da Rasha. Rasha ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa a Ukraine tun daga watan Oktoba, inda ta yi ta amfani da ɗumbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka, waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake daɗa shiga lokacin sanyi. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ɗin ta ce ta kakaba takunkuma ne kan mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin kera jiragen Iran na Quds, wanda ake kuma kiransa kamfanin siffantawa da kuma kera ƙananan jiragen sama. Ma'aikatar ta Baitul Malin Amurka ta bayyana kamfanin kera jiragen sama na Quds, wanda Amurka ta kakaba masa takunkuma tun a shekara ta 2013, da cewa shi ne babban mai samar da makaman yaƙi ma Iran, kuma shi ke siffantawa da kera jirage marasa matuƙa. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaƙi wajen 40 cikin makonni masu zuwa, a matsayin wani ɓangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka, a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau ɗinnan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa ƙasashen su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma Ukraine wajen fatattakar Rasha mai mamaya. Amurka za ta samar da tankokin yaƙi samfurin Bradleys, a makale da bindigogi samfurin 25 automatic da kuma bindigogi masu sarrafa kansu da makamai masu linzami na tarwatsa tankokin yaƙi, baya ga tankokin yaƙi samfurin Madas da Jamus za ta tura, a cewar su. 'Yan sanda a Kenya sun ce suna kan binciken kisan wani sanannen ɗan luwaɗi kuma ɗan rajin 'yancin luwaɗi, Edwin Chiluba, wanda aka tsinci gawarsa a wannan satin a cikin wani akwatin ƙarfe. Tuni 'yan rajin 'yancin luwaɗi da dangoginsu LGBT a taƙaice suka yi zargin cewa an kashe shi ne don tsana. Fahi Kuruba, wani ɗan rajin 'yancin luwaɗi a Kenya, ya ce,
"Just knowing one person is from a party and then the next thing they're dead, truly scary. People, if are not leaving their houses currently, they're calling around to know whether, you know."
Ya ce, a ce mutum ya kasance a wani wurin shagali da wayewar gari kuma a ce ya mutu. Ai, abin tashin hankali ne matuƙa. Yanzu mutane sun kasance cikin firgici a ƙasar Kenya, suna cikin gidajensu inda suka kasa fita, suna kiraye-kiraye don sanin halin da ake ciki a ƙasar da kuma ko ba su fuskantar haɗari ko wani abu mai kama da hakan. 'Yan sanda sun gaya ma muryar Amurka cewa sun damƙe wani mutumin da ake zargin yana da hannu a kisan Chiluba, to amma ba a san musabbabin kisan ba. Razila Oyango shi ne kakakin rundunar 'yan sandan Kenya.
"Apparently it's just another incident, but the investigation is going on. The DCI team are investigating.
Ya ce ko ta ce ga dukkan alamu wannan kisan gilla ne kawai, to amma ana kan bincike, sashen bincike manyan laifuka na kan bincike. Zuwa yanzu mun kama wani mutum wanda shi ne na ƙarshe da aka ganshi da mamacin. An yi imani cewa su abokai ne. Yanzu kuma muna kan farautar motar da ake zargin an yi amfani da ita wajen kai gawar wurin yarwa. Kenya dai al'umma ce da ta raja'a ga ra'ayin riƙau. An haramta jima'i tsakanin namiji da namiji a ƙasar, kuma 'yan luwaɗi da maɗugo da dungoginsu sun sha fama ta wariya da kuma hare-hare. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen ƙididdigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen 223,000 a Amurka a watan Disamban da ya gabata, yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 a rahotonsa na wata-wata. Sashen ƙididdigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi ɗin ne a ɓangaren nishaɗi da otel-otel da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako. Rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin kashi 3.5 zuwa kashi 3.7.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, shugabannin ɗaliban jami'o'in ƙasar sun yi kira ga hukumomin jami'o'in Najeriya da su soke ƙarin kuɗaɗen makaranta da aka yi wa ɗalibai, wanda ake kira registration fee a turance. Suna masu cewa ya kamata hukumomin su duba halin da ake ciki. Kiran na zuwa ne bayan da jami'o'in ƙasar suka yi ƙarin kuɗaɗen na registration a sassan ƙasar. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodo biyu ya aiko mana.
Waɗannan shugabannin ɗaliban makarantar jami'ar da sun doke wannan mataki ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a guri, da suka bayyana wannan mataki da jami'o'in Najeriya suka ɗauka a matsayin bita da kulle, da kuma ƙoƙarin sa su bar karatuntukan da suke yi, kuma hakan na iya jefa su cikin wani hali, musamman ma na rashin tsaro da ake fama da shi a tsakanin matasa. A makonni biyu da suka gabata ne dai, jami'o'in Najeriya suka ƙara kuɗaɗen registration wanda ya tasan ma sama da kashi 150 zuwa 200, wanda kuma ake ganin hakan birasa nasaba da irin matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka, musamman ma akan malaman jami'o'i na ƙin biyan su kuɗaɗe da lokacin da suka tafi yajin aiki. Wannan dambarwa dai ya sa waɗannan shugabannin ɗaliban ɗaukan wannan mataki na cewa idan har shugabannin wannan jami'o'i ba su cinye wannan batu ba har zuwa sati biyu, za su iya ɗaukan mataki musamman ma na shiga zanga-zanga. Komandan Suleiman Sarki shi ne mataimakin shugaban makarantun ɗaliban jami'an, ga kuma irin abin da ke cewa.
Governing Council na makarantunmu jami'o'i na Najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi, tabbas ɗalibai da iyayen yara ba za su iya biyan kobo daya akan abin da suka saba biya ba, saboda wahala da ake sha a ƙasar nan kowa ya riga ya sani, musamman mutanen Northeast wahala da ake sha, wanda kuma kowa ya san dama yadda yanayin ilimi yake a Northern Nigeria ma completely arewa gaba ɗayanta yadda ilimi yake. Mutanenmu ɗan uwanmu na kudu sun ci gaba sosai akan mu'ainihin ilimi, yanzu ne ake kokari na wayar da mutane cewa ga mahimmancin yin wannan karatun, wanda kuma kowa ya sani matsala da aka shiga na fama da fitina na Boko Haram wanda har yanzu ana cikinta, fama da kidnapping da ake yi garkuwa da mutane, fama da kuma banditry da ake yi a ƙasar nan baki ɗaya, an same shi ne bisa rashin ilimi da ya kamata a ce an samu, an same shi ne bisa rashin aikin yi, musamman Northeast. Wannan matsala na Boko Haram zaka iya cewa 80% abin da ya contribute shine rashin ilimi, ko su da kansu shugabannin da suke kira ga wannan yaƙi a wannan Boko Haram ne da sauransu, me ya kawo wannan rashin wadataccen ilimi? Nan da zuwa sati biyu matukar gwamnati ba ta yi wani abu ba.
Sauran ɗaliban da wannan abin ya shafa su ma sun tafi lokacin ba bakinsu suna mai cewa
sunana Comrade Muhammad Awal Idris. Gaskiya 100% ina sa ran iyaye ba za ma su biya ba. Idan ka duba lace ka fara da iyayenmu wanda za ka yi tunanin ma'aikatan gwamnati a yau civil servant abinda ake biyansu baya ishansu su gabatar da rayuwarsu ta yau da gobe. Misali biyan kudin haya wasu daga cikin iyayenmu ga ɗawainiya na rashin lafiya ga sutura ga uzurarruka na iyali wannan kudin ma suna kukan baya ishansu har kake tunanin kuma an yi ƙarin wannan kudi har kai tunanin za su iya biya wallahi ba za su iya biya ba.
Sunana Alhaji Musa Umar. Wannan abu mu we are handicap ma mu notice we are totally handicap dan yanzu students suna zuwa wasu je su dawo in sun je ma sun gama wannan lectures nasu zai fita to tayi na mutun zai afford ma ya biya irin wannan 150% increment.
To kuna gani kamar yayi yawa ne?
Yayi yawa sosai mana mu da yaki ya cinye mu
wanda ya karin waɗannan kudade da yake kira registration a dukkanin jami'o'in da ke Nigeria yanda jami'ar Maiduguri kaɗai
sai karin kashi 150.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria.
To safaran mutane wata ɗabi'a ce da za a iya cewa ta game sassan duniya daban-daban inda a nahiyar Afirka akan samu wani gungun mutane da kan yi safaran mutane zuwa Turai inda suke musu alƙawarin sama musu aiki. Sai dai a ƙarshe sukan jefa mutanen cikin ayyukan aisha ciki kuwa har da karuwanci. Daga yankin Agadez na jamhuriyar Nijar wato ɗaya daga cikin biranen da masu safaran mutane ke ratsawa don zuwa ƙasashen ƙetare ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana.
A nahiyar Afirka mutane da dama ne ka yi safarar mutane zuwa Turai inda suka yi musu alkawarin samar musu aiki yi amma kuma su sanya cikin ayyukan aisha ciki kuwa har da karuwanci. Bakin haure da dama ne dai suka fuskanci irin wannan zarafin inda suka bayyana cewa sun kwanta da maza fiye da 200 zuwa 300. Florence wata matashiya ce yar asalin Najeriya ta bayyana irin cin zarafi da wahalhalun da ta fuskanta akan hanyar ta tafiya cirani Turai.
Some people think I'm a nanny.
Ina aiki na a Najeriya ko mutumin da ya mun roman baka ya nuna mini cewa yana da yar uwa da take aiki a Turai kuma turawan suna son irin mu da muke aiki. A Niger wani ne ya kwaso mu a motar sa mun burana mun shiga sahara ko mun kusa wata guda a cikin ta. Da muka shiga Algeria akwai wata tashar da ake jirge yan ciran da suke bin hayya domin shiga Morocco. Babu dare babu rana maza ne kawai ke tsallakowa suna zabar matan da za su je su kwanta da su. Ciki waɗanda suka rika neman matan da ke wurin akwai waɗanda ba su da lafiya ana zargin HIV ce da su. A cikin su akwai waɗanda muna wannan wurin suka mutu ba ruwan su da amfani da kororon roba amma ki ciki babu ruwan kowa da ke. Ba Florence kawai ce ta fuskanci irin wannan tashin hankalin ba akwai ɗaruruwan matasa da ke irin wannan tafiya daga nahiyar Afirka babu wanda ke tsira daga mazan har matan. Injiket wata ƴar asalin ƙasar Najeriya. Da aka kai ni Morocco sai na nemi na kama gabana sai aka ce da ni ba ni da ƴancin tafiya saboda ana bi na bashin matar da ta biya kuɗi aka yi jigila da ni daga Najeriya zuwa nan. Farashi aka yi wa matan gidan na bai ɗaya kuma ita mai lura da su tana rubuta yawan maza da kuɗin da yariya ke samu idan ta kai iyakar abin da za ta biya shikenan sai ta sallame ta. Sai da na shafe zaman kusan shekara ɗaya da rabi kafin na iya biyan kuɗin da ake bi na. Tuni dai ƙungiyoyin agaji suka da kufa wajen tallafawa irin waɗannan bakin hauren da suka fuskanci cin zarafi daban-daban a hayar su ta zuwa jiranin nahiyar Turai. Shehu Aziz ɗan ƙungiyar agaji a Agadez.
Matsayin mu dai na masu ba da agaji wannan al'amari da ya shafi iya mata masu fitowa daga ƙasashe daban-daban na yankin Afirka ko da ƙari kuma matan na mafi yawan su sun zama matasa ne. Mun yaudare su an ce za a ji a ba su aiki a ta inda za su tsaya kamar misali in suka ƙetare a ƙasar Turai. In suka zo tallafi na farko da muke musu shine mu ba su gargadi mu waye musu kai bisa matsalolin tafiya cikin hamada kuma muna ba su gargadi bisa hanyoyi daban-daban da ya kamata su bi domin su samu tallafi ga kungiyoyi masu zaman kansu.
Hukumar da ke lura da ƴanci ran ta duniya ENHR ta ce yana da wuya ya sanin adadin ƴanci ranin da ake cin zarafi a lokacin da suke kokarin tsallaka Turai saboda da dama ba sa faɗa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
A ƙasar jamhuriyar Kamaru al'umman ƙasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi na yau da kullum kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas ɗin ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an da suke da rumbunan aje gas din a rufe suke. Na tambayi waɗansu magidanta maza da mata wanda suka yi cincin doho domin neman gas din da za su yi girki da shi, ɗaya daga ciki ga abin da suka labarta mini.
Da fiye su men kama shi fada gas shi.
Sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaranmu girki idan sun dawo daga makaranta.
Tempo compliqué avec notre pays vraiment.
Wannan kuma tace.
Wannan ma sare ko Cameroon atam pays pour du gas.
Mun san kasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas, amma ana ce mana daga waɗansu kasashe makwabta ne ake kawo mana gas din cikin jirgin ruwa na dukan kaya. Ba matsalar masu sayarwa bane. A'a. Abin daga wajen masu gida madafin iko ne su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace. Yau ga shi mun shiga cikin wani hali a ƙasarmu. Shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi carko-carko ya ce ya yawon nema gas din har ya gaji bai samu ba. Duk inda ka je sai a ce maka babu gas.
Sai fini.
Na sake yin kitibus da wata mace tana gefen motarta, ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu. Ta ce ta rasa anda za su yi.
Ana mayan da ya butela da ana face.
Malam Abdu dan aikin a taɓa ne ya ce.
Waje fela moto, le jan.
An ba shi kuɗi na hayan babu ɗinsa jaka 5 sifar kuɗin Kamaru domin ya je ya nemo gasin, amma shi ma ya ce ya zaga duk an da ya tafi babu gasin a birnin Duwala. Na tambayi Alhaji Garba Abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma ɗan jam'iyyar ADPC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ne, shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda ɗan ƙasar Kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane yawun da Duwala? Ga abinda ya ce.
Wannan tambaya da kai ina da mahimmanci domin al'umma su san abinda ake ciki. Yau wajejen sati biyu kenan al'umman Kamaru sutu mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas. Ba gas a Kamaru, gas yayi wuya, amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba kamfanin Sonara ita take aikata shi ba. Haka kuma shi ma petrol ba kamfanin Sonara ba take aikata ya ake a kasashen waje ake kawo wa kasan Kamaru tukuna a tattace har rabawa al'umma. To kaga matsalan da ake ciki duk wannan abubuwan amna sayan sa a shashin kasashen su Ukraine da Union Sovietic. To ba a samu halin da gas zai iso a lokaci ba, shi yasa kaga aka samu wannan lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala. Gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu akan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi, an koma amfani da itace, an koma amfani da wutar lantarki ake girki. To wannan ina kawo shi saka gwamnati yanzu an yi order an samu premier cargaison gas ya iso an so ma rarrabawa. To amma kasab da din ya dauki sati biyu dole kuma za a dauki lokaci kafin duk mutane su samu gas. Na tsammanin dai mu duka 'yan Kamaru ne, ya dame mu, ya dame al'ummarmu. To shi za ka ga Kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya so mu shigowa kadan da kadan, shi mu yi haƙuri nan da sati mai zuwa Ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari. Sabon aikin da za a yi wa kamfaninmu na mai Sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai ƙasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu yi odar mai amma namu mu fitar da shi. Yanzu aikin da za a yi wannan wajen ɗin manmu ya tace manmu a sayarwa al'uba gazanmu a itace gazanmu a sayarwa al'umma kaga sauki da gashi zaka ga gyaran sonara yake daukar lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damun mu to amma mu ci gaba da hakuri
Alhaji Ali shi kuma dan kungiyan duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma dan jami'ar adawa ne na SDF a ƙasar shi ma ga abin da yace alhalin da nayi masa tambaya
dangane da wannan tambayar da kai mini akan wato farashin gas da yake haurawa ba mu haurawa kadai ba wato duk ya kasance ma ba a samu shi ma gaba daya ne kawai a kasanmu na Kamaru a wannan lokacin ba mu nawa bane mu ɗan adawa za mu sashi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da yayi gado a gwamnatin kasanmu na Kamaru domin wannan al'amari ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kamfaniya guda daya wanda ita ce za ta sayar da man petrol da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man petrol wato da gas din da komai da komai shi aka yi kamfaniya guda daya wanda ita take da lura da duk wannan al'amari ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci mun muka fitar da gazin muna sayarwa kuma muna soyo mun bi shi mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kuɗaɗen ɗin da aka yi ta tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma harshe aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basussukanmu ba sai dai ko wannan bankin lamu ne nan ta dafa muna baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kuɗaɗen da ake tarawa wannan kamfaniya ta tara ta kai mu da cire kashi 35% da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so mu ya zama cewa wato shi wannan kamfaniya ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato Director General kenan na SNH wannan kamfaniya ita ne SNH to kudin din tsakanin su biyu da kuma gwamnatin shi da iyalin mai kasa da wani da su suke amfani da wannan kudi duk waɗansu su magabane wato ministoci da masu tafiyar da manyan kamfaniya da wani duk waɗansu kudade kwashewa suke nan a yanzu haka kuma masu sayar da gas din shi a haɗa kai kamar da ake a kowane al'amari a ƙasar Kamar shi a haɗa kai shi a ɗibi kuɗi shi a je a zuba ma shi ministan mai kula da kasuwanci da sauransu shi a tambaye shi a ƙara kuɗi to shi za ku ƙara kuɗi shi ci ku yi dabarun ku irin dabarun da za ku yi ku ƙara kuɗi shi ku ya ku yi irin dabarun ku da za ku ƙara kuɗi wannan shi za wato kar ka tuna cewa ka kowa ya tuna cewa wannan ƙarancin gas ko ko rashin gas a ƙasar Kamaru yana da alaƙa da yakin da Rasha take da Ukraine domin ko me hatta roguman da muke so waje da an ce muna domin yaƙi a Ukraine bai kai ba sam wato kwashe kuɗi su kai scap gaba ɗaya yanzu haka an so mu kakkamo din da ake kamawa dangane da irin waɗannan kuɗaɗen da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gas ya yi karanci haka ko kuwa in dai ya yi karanci haka shi ke na shi an zubo kuɗi a sake a sayo da dama.
Na ne bijin ta bakin ministan ciniki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musta Mangwa. Na yi ta buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na ƙasar Kamaru Musta Taiga shi ma na yi ta buga masa waya baya ɗauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma resho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun tali-tali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To Muhammad Awal ɗin dai bai nisa ba ƙarshe ya dawo da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Masoya ƙwallon kafa ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a club ɗin Indomita Wisu Lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can ƙasar Qatar yanzu dai ana neman a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga ƙasar Ivory Coast Cote d'Ivoire a shekarar 2023 nan wannan ne yasa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin ƙwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga yadda hirar tamu ta kaya.
To abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru na ya faru a Qatar yanzu gyara za ne mai dawo wansu nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wayansu tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yanda aka so ba saboda haka yanzu shi president Kafut sabon ya san tsarin da za a yi saboda da matasan nan na gasu da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidai tarihin da za a yi a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire.
To ya kake ganin shi mai kama a mai tsaron gidan kasar Kamaru Onana wanda yake asince shi a wasa na biyu ba a gan shi ba kuma ana ganin kamar akwai matsala tsakaninsa da Moti da kuma shi shugaban hukuma.
To har ila yau dai tun dawowansu nan ba ce koma kai ba ko shi bai faɗi maka abin da ya faru ba shi ma Onana ɗin dai bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi coach ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya fice shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yanda dai mu muka ji yayi fishi ya abin nan.
Amma ba kaji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci da kabar tawa a cikin club din kasar Kamaru?
Kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su aka dace aka tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president Samuel Eto'o shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yadda da wannan ba shi sa kafin ɗan wasa su tafi kowa an ba shi kuɗin shi.
To ya kace ganin ƴan wasan da suke kasashen ƙetare musamman kamar kasashen Turai waɗanda har yanzu aka rabu da su suka zama ƴan wancan kasashen kuma su ne suke tsolewa Kamaru ko suke saka Kamaru ya tsari da rufe.
Yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga iyayensu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su zo su buga da kasan iyayensu maza to shekaji ana so ana tambayan su cin hanci da rashawa kai
ta wannan bangare
aka samu matsala to su kuma iyayensu su ce ma iyayen ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakinku kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku amma yazo Kamaru yayi gashi nan ya ce gashi ga iyayensu da za su buga kasan iyayensu amma sha ringa tambayan su da yake da Turai suke ka ringa tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice.
To a takaicen Amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaki marasa matuka a Iran waɗanda Amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine wadda ke yaki da Rasha. Rasha dai ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa na wato Ukraine tun daga watan Oktoba inda ta yi ta amfani da dimbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake daɗa shiga lokacin sanyi. Sashen diddigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen 223,000 a Amurka a watan Disamban da ya gabata yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 cikin 100 a rahotonsa na wata-wata. Sashen ƙididdigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi ɗin ne a ɓangarorin nishaɗi da otel-otel da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako. Rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin kashi 3.5 cikin 100 zuwa kashi 3.7 cikin 100. Rahoton ya nuna cewa an ɗan samu ƙarin albashi a watan Disamba. A halin da ake ciki kuma ƙasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaƙi wajen 40 cikin makonni masu zuwa a matsayin wani ɓangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau ɗin nan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa ƙasashen su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 5 kenan na safe a gogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya tani gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, sai injiniyarmu Chan, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sayin lafiya.